Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 16 ga watan Janairu shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Hukumomi sun ce da alama wani mutum ya yi garkuwa da mutane jiya Asabar a lokacin hidima a wata majami'a da ke kusa da Fort Worth da ke jihar Texas a Amurka. Rundunar 'yan sanda ta Collinsville ta wallafa da yammacin jiya Asabar cewa tana gudanar da ayyukan dakaru na musamman da ake kira SWAT a majami'ar West Israel. Akalla mutum hudu ne aka yi garkuwa da su a cikin majami'ar. A cewar jami'an tsaro biyu da ba su da izinin tattaunawa kan binciken da ake yi da kuma waɗanda suka yi magana da kamfanin dallancin labarai na Associated Press bisa sharaɗin a saka sunansu. An yi imanin limamin cocin na cikin waɗanda aka yi garkuwa da su, in ji ɗaya daga cikin jami'an. Mai magana da yawun hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta yankin Dallas, Katie Chomant, ta ce tawagar dakarun na SWAT da kuma ƙwararru masu sasanta rikici na hukumar duk suna wurin tare da tattaunawa da wani a cikin majami'ar. Hukumomi a ƙasar Jamaica sun tsare wani tsohon ɗan majalisar dattawan ƙasar Haiti wanda ke da hannu a wajen kashe shugaban ƙasar Haiti, Jovenel Moïse, a watan Yuli. Kamar yadda 'yan sandan kasar Jamaica suka sanar jiya Asabar. Kakakin rundunar 'yan sandan Jamaica, Dennis Brooks, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an kama John Joseph, fitaccen ɗan siyasar Haiti, da hukumomi suka bayyana a matsayin wanda aka kama ake zargi da kisan Moïse a ranar Juma'ar da ta gabata. Brooks ya ƙi cewa komai gaba da ko kama shi, ya biyo bayan buƙatar da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta yi, wadda ita ma ke binciken kisan. Ba a san inda aka kama Yusuf a Jamaica ba. An harbe Moïse a lokacin da wasu mahara ɗauke da bindigu suka kai farmaki gidansa da ke kan tuddai na Port-au-Prince a ranar 7 ga watan Yuli. Lamarin da ya haifar da farautar wani babban mutum a ƙasashe da dama na Latin Amurka da yankin Caribbean. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ji Asabar, hukumomin Hezbollah da Amal masu ƙarfin faɗa a ji Alabanin sun ce za su kawo ƙarshen ƙauracewa zaman majalisar ministoci, wadda zai buɗe hanyar ganawa da ministoci bayan wata tazarar watanni uku da ta haifar da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma faɗuwar darajar kuɗi. Ƙungiyoyin waɗanda ke goyon bayan ministoci da dama a gwamnati da ta ƙunshi mambobi daga ɓangarori daban-daban na siyasa sun ce sun ɗauki matakin ne saboda buƙatarsu ta amince da kasafin kuɗin shekarar 2022 da kuma tattaunawa kan batun farfaɗo da tattalin arziki. Ƙungiyoyin da sun ƙi halarta zaman majalisar ministocin ne a wata takaddama kan yadda ake gudanar da bincike kan babbar fashewar tashar ruwan Beirut a shekarar 2020. Gawarwakin mutane 225 da aka kashe a tarzomar ƙasar Kazakhstan a makon jiya da skadar jami'an tsaro 19 an kai gara wakin wasassan kasar a cewar ofishin mai shigar da kara na kasar. Adadin ya hada da fararen hula da 'yan fashi da makami da jami'an tsaro suka kashe. Sarik Shalaviv, shugaban masu gabatar da kara a ofishin, ya shaida wa wani taron manema labarai. An fara kazamar zanga-zanga a yankin tsakiyar Asiya mai arzikin man fetur a wannan watan bayan da aka ga tashin farashin man fetur. Alƙaluman da Shalaviv ya bayar ya tabbatar da tashin hankalin shine mafi muni a tarihin kasar bayan tarayyar Soviet. Shalaviv ya ce mutane 50,000 ne suka shiga tarzoma a duk faɗin tsohuwar jamhuriyar Soviet.
Labaran duniya duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Saduwa da ku a zauren VOA shiri na 43 inda muke tattaunawa akan illar da sace-sacen ɗalibai a makarantu ke haifarwa a ɓangaren ilimi musamman a shiyoyin arewa. Ku biyo ni.
Za mu fara da Yahaya Hassan Iyatawa wanda dama yakan yi nazari akan waɗannan abubuwa.
To jama'a na cikin wannan zaure jama'a assalamu alaikum. Kiran da zan yi ko kuma bayanin da zan yi cikin minti daya ga dukkanin ni yanzu ina kalubalantar duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a Najeriya, duk wani wanda yake rike da wata madafar iko a Najeriya, to ina kalubalantar shi da wato wannan harka ta garkuwa da mutane. Saboda kowa ya sani cewa nisa da na taso, idan ka ji an ce garkuwa da mutane to ya danganta ne daga manyan kasashen duniya, ko kuma idan kana kallon fina-finai na Amurka ko kana kallon fina-finai India, nan ne za a shirya da wasan kwaikwayo a ce an yi kidnapping din wasu. Amma kasashen na Afirka kaf baki daya ba mu san abin da ake cewa kidnapping ba ko garkuwa da mutane da Hausa. Sannan ita wannan harka ta garkuwa da mutane duka a Najeriya kusan ta fara ne a shekarar 2006, wato 2006 nake so in ce, wanda a lokacin nan abin ya fara faruwa a yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda kamar wannan yanki suke ganin akwai rashin yin raba daidai game da abin da ya shafi albarkatun ƙasa a Najeriya. Suka fara wannan ayyuka na garkuwa da mutane. Idan mutane ba su manta, babban kasurgo mai garkuwa da aka kama mai garkuwa da mutane shine Evans, wanda kuma yana daga cikin kalubalanta da nake wa masu rada tsakiya a Najeriya baki daya. Har yanzu ba wanda zai ce ga hukuncin da aka yi mashi wannan kasurgumin mai garkuwa da mutane, wato Evans. Lokacin da shugaba Marigayi Raduwa ya zo, shi ya kokari ya sasanta al'amura a wannan yanki wanda suke ganin kamar ana yin abubuwa na rashin gabatar da raba daidai game da abin da ya shafi tattalin arzikin kasa da koma a daidai dukkan abin da ya shafi kaso na araba. Akwai manyan garkuwa da mutane da aka yi a Najeriya kusan guda 6, wanda dukkan su duniya ta san da su. Har babbar kafa ta watsa labarai da ake cewa Al Jazeera tana da dukkan wannan rahotanni na wannan garkuwa da mutane. Kuma wannan garkuwa da aka yi da ɗalibai guda 6 a Najeriya, wanda duka duniya ta sani, har yanzu ko ba mu ga gwamnati ta shirya wani abu ba wanda za a ce ga shi ne shirye take na a kawo ƙarshen shi. Na farko shine wanda muka gani a shekarar 2014 wanda ya faru a Chibok, wanda ya biyo shi wannan shekarar 2018 wanda ya faru a garin Dabci. Sannan daga cikin kuma wanda duka ya tare ya ja hankalin duniya shine wanda aka yi na jihar Katsina, wato inda na hito kenan, a karamar hukumar Kankara, inda aka kwashe ɗalibai kusan 300 da wani abu aka kora su cikin daji da kasan dai ana kora shanu. Wanda ya biyo shine wanda ya faru wanda aka yi a Jangebe na jihar Zamfara, wanda shi ma ƴan mata ne yara in makaranta su ma'aha kura su 270 da wani abu su ma'aha kura su aka tere shi. Wanda ya biyo mashi baya shine wanda aka yi a jihar Kaduna, shine na Greenfield, wanda shi ma aka ji aka kwasa wasu ɗalibai a cikin wannan jami'a ta Greenfield, wanda kusan ƴaƴan masu hannu da shuni, wanda kuma su bayan da wasu suka garkuwa da nan ɗalibai suka ce ga misalin da za su fara badawa ga waɗannan ɗalibai in dai har ba a kawo musu abubuwan da suke bukata ba. Kuma haka suka aiwata, suka tabbatar da sun bada wannan misali da suke so su bada, haka suka bada su. Sannan kuma kamar da shi wato babban sakatare na ma'aikatar ilimi na jihar Kaduna ya ce gwamnatin jihar Kaduna ba za ta ba da kosisin kowa game da kubutar da wani ɗalibi ko da kwara ɗaya ne da ya kuɓa, wato da ya salwanta daga jihar Kaduna. To munga kuma su kuma sun dawo an kuma kashe wasu, ba mu san yadda ya faru ba. Sannan wanda ya biyo mashi shine wanda aka kwashe wato ɗalibai a birnin Yauri na jihar Kebbi, wanda yanzu shi wanda ya kwashe sawa baki ɗaya har sun kai mizanin da zai fara aurar da su, ko kuma in ce ya fara aurar da su. To har yanzu wannan manya-manyan garkuwa da aka da ɗalibai guda 6 a Najeriya baki ɗaya, wanda duniya duka tana da rahotannin su, an yi su kowa ya gani, har yanzu muga duka wani mai ruwa da tsaki a Najeriya ya ce ga wani matakin da aka dauka dangane an kawo ƙarshen ayyukan garkuwa da mutane a faɗin Najeriya baki ɗaya.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Mu kam dai gaskiya mutanen Borno duk wannan maganganun da aka yi su daga baya mu ne. Garkuwan da ake na Borno gare duka wannan garkuwoyin da ake yi don mu na Borno sun yi ba sa neman kokobo kuma suna riƙewa. Yaran Chibok na hannun su har yanzu. Gaskiya in za mu shekara 2000 anan muna wannan magana, ba za mu samu solution din wannan problem din ba. Kamar yadda Alhaji Getso ya faɗa, irinsu ire-iren su muke nema su zauna. A zauna da gwamnatin tarayya gaba ɗaya, ba wani local government, ba wani waye, su samu gwamnatin tarayya a samu irinsu. a samu solution, wani fitar da kuɗi, wani waye-waye, ba wani, duk wannan abu da ake faɗa an san shi, an san kome. Wannan abu yana sa mu baƙin ciki, ba so a kawo solution din bane. Don kamar yadda ya faɗa, ya za a ce wai a ci a kawo, a ce wai mutum an ce a bada kuɗi kuma a kai har kuɗin, jami'an tsaro sun sani ko a sani. So a gaya min jama'a cikin nan, waye ne zai kawo solution? Mun yarda akwai Allah ko mun yi imani da Allah? Wannan abin da yake faruwa da mu, mun san daga Allah, kuma Allah ya sani. Mu ma bayin Allah muna roƙon Allah gafara, mun san muna zurbi, muna zurbai, muna kurakurai, Allah ya fi mana. Amma gaskiya fi sabilillahi, na ɗaya dai babban abin da ya kamata mu zama shine gaskiya mu koma ga Allah. Wannan abu jarabawa ne Allah ya dora mana, don ba wanda bai taba ba anan. In bai taba wanda aka mishi directly ba, an taba wanda ya san, wanda ya sani. Kamar ni nan personally, akwai aminiya ta wanda muka tashi tare, kwana bai kai wata ɗaya ba, aka je har cikin gida aka duna ku kwashi ayyanta guda biyu maza, ɗaya shekaran sa 25, ɗaya 27, suka yi ta training uban nan, bai da abin da zai ba su. Aka tara abin da za a tara, aka dauki miliyan 4, kafin ma su kai miliyan 4 sai suka ci mishi mutunci. Aka kai miliyan 4, da aka kai miliyan 4 suka dauki bindiga a gaban kowa da yaro ɗayan, suka harbe yaro shekara 27 din, suka dauki gawan suka ba wanda ya kawo kuɗin, suka ce kai uban yaro. Uban yaron yana nan a mai Abuja, sauran yan uwansa a Kaduna, wanda suka karɓa Kaduna aka je aka yi janaiza, suka kira uban suka ce masa gashi nan wannan ɗaya da ya saurayi dan bai kawo miliyan 20 ba, ranan da suka gaya masa washe gari suka kashe shi. Haka muka tare muka yi ta ba wa baban nan baki, muka ce haƙuri ya bar wa Allah, in Allah yaron nan zai fito. To fa ƙarshen ta fa sai da aka fara miliyan 5 aka fito da ɗayan, amma ɗayan yanzu an kashe shi, an kawo mana gawo. So jama'a, ni dai in za a bi ta nawa, gaskiya ta gaskiya akwai babban aiki, yafi ƙarfin zaman mu nan ai nafila ne. Ɗaya gaba ɗaya mu duniya, gaba ɗaya mu koma ga Allah, mu nemi istighfari, mu dinga istighfari, dan gaskiya muna da kurakure masu yawa, tunda a cikin mu ake samun informants, shine babban problem ɗinmu number one. Ni ba na jin haushin kidnapper, na fi jin haushin informant, kuma informant ɗin nan suna cikin mu. Saboda haka Malam Getso, aiki ne babba a gare ka, kai fi sabilillahi kamar yadda ka faɗa, da kai da ire-iren ka, don girman Allah ku kawo mana agaji. Allah ya kawo mana agaji, ku kawo mana agaji, muna neman agaji a ƙasar nan. Ubangiji Allah kana ganin mu, Allah mu bayin ka ne, raunanu bayin ka, kuma Allah muna neman gafaran ka. Ubangiji ka kawo mana agaji.
Daga jihar Zamfara. A jama'a assalamu alaikum. Wato ni jan hankali zan yi, domin wannan abu ba abu bane sabo, abu ne wanda an dade ana yi, kuma koyaushe yi ake yi, sannan ba bari akai ba, kuma da wanda ya haifa da wanda bai haifa ba, kowa ya san illar wannan abu. Babban illar da abun zai ci gaba da haifarwa ita ce kamata su wa'anda alhakin a ganin cewa sun magance wannan matsalar ya kamata su duba. Ni dan Zamfara ne, jahohin Arewa, muna cikin wa'anda suke fuskantar ire-iren wa'annan kalubalen. Abun da nake kallo anan shine wanda su shugabannin mu suka aza kansu saman shi, sai dai a ce yau an dauki dalibai makaranta kaza, jibi an dauki dalibai makaranta kaza, daga nan sai ka ji jahohi duk sun ruhe makarantu. Idan aka ce ana ruhe makarantu, su annan ƴaƴan mu da kannan mu masu tasowa za su samu koma baya ta hanyar neman ilimin. Wannan koma bayar da za su samu za ta kara gurbata gaba da kuma su ƴaƴan mu da kannan mu masu tasowa. Domin duk sanda aka ce akwai rauni wajen ilimi ga matasa, to an ƙara samu matsala. Ita matsalar tsaron da ake son a haddasa, so wurin kokarin magance ta, kila dubarun da ake son a haihuwar na ruhe makarantun, so kaga za su ƙara haihuwar da matsalar ta tsaro nan gaba. Ni ina kallon kamar idan har wata hikima ce su shugabannin mu suke gani ta da an ji an ce an ruhe makarantun, an yi kidnapping din dalibai a makaranta kaza, sai a yi sauri ga jiha gaba ɗaya a ruhe makarantun. Sai ni ga cewa kamar ba shi ne a solution ɗin da ya kamata a ɗauka ba. Ya kamata su zauna su nemi masana da masu nazari kan harkokin na tsaro, kuma ita kanta gwamnati ta sa ƙarfinta ta ga cewa an samu maslaha ga wannan abubuwa da suke faruwa. Matakin a ce a ringa ruhe makarantu, yanzu ina ganin sama da wata hudu da suka wuce tun daga lokacin da aka dauki dalibai a Jangebe aka ruhe makarantu a jihar mu, kuma har yau ban ji inda aka ce an bude ba. Yara suna nan zaune ba su zuwa makaranta, girma suka ƙara yi. Idan kana uba, yaro in sahiya ta waye ya je makaranta, kana samun kwanciyar hankali, domin ka san cewa can inda yake zuwa tarbiya yake daukowa. Sai aka waye gari, yaron nan yana nan zaune tare da kai, kila kai ka haita wurin aiki, shi kuma ya haita ya bi wasu yara a waje waɗanda kila baka san wace irin tarbiya za su canza mashi ba. So kaga a kwana a tashi yaran mu girma suke ƙara yi kuma ba su cikin makaranta. Musamman arewacin Najeriya ana fama da matsala ta ƙarancin ilimi, kamar yanda aka dade ana ba mu fassara akai, kuma wannan din haka nan yake. So sai gashi yanzu generation din da ke tasowa kuma za su ƙara samun kansu cikin wannan matsanancin wahalar. Abun zai ƙara kawo mana matsaloli. Ni anan kira ne nake yi ga su shugabanninmu waɗanda haƙƙin kula da ko haƙƙin kawo ƙarshen waɗannan matsalolin ya rataye akan wayansu. Mu namu shine mu ta masu da addu'a mu ta maka mu Allah ya ƙara kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli, kuma su Allah ya riƙa musu wurin samun hikimomi na ganin cewa an kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Amma a zahirin gaskiya akwai matsala. Allah Ubangiji ya kawo mana sauki. Allah ya mana jagora.
Assalamu alaikum. Sunana Tijjani Bambale. Na fito da jihar Kaduna daga inda shi Permanent Secretary ya fito. Ina da wasu tambayoyi da shi Permanent Secretary wanda ya kamata a ce kaya mu kanmu gaskiya in muka kalle su da idon basira. Na fito daga jihar Kaduna, ya fito daga jihar Kaduna. Duk abubuwan nan da suke faruwa suna faruwa ne a inda masu karamin karfi suke. Har yau tunda ake abun nan baka taba jin an ce an dauki dan wani babba ba a jihar Kaduna, ko dan wani dan siyasa, ko dan wani babban ma'aikacin gwamnati, ko kuma ire-iren muni da shi. Duk inda matsalan nan take karewa tana karewa ne a inda marasa karfi suke. Face ma mai girma gwamna bazan manta ba, da ya kai dan shi wata makaranta sai aka wayi gari rana guda an cire yaran nan bamu san inda ya koma ba. Sauran yayan talaka ko ban sani ba wani manufa ne suke da shi, koko akwai wani sirri ne da suke kokarin su amfani da shi wajen tauye yayan talaka wanda ke kauyuka su bar ƴaƴansu da ke cikin birane suna samun ilimi su kuma sauran ko oho. Mutuna da cewa amana na farko da ke Allah ke ba mu kowane shugaba shine amanan rayuka da dukiyoyin al'umma. Amma gwamnatocinmu ta koma tana ko oho ko unkula, bata san me ke damuwa da mutanen da ke cikin dazuka ba. Wallahi wallahi ko mun ki ko mun so gwamnati ta fi karfin kowa, sai dai in bata so ta kawo karshen wannan abu. In tana yi da gaske ne ko za ta iya kawo karshen shi, in kuma ba da gaske bane wallahi wannan abun haka zai ci gaba. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Safiyan Adam, organizing secretary Hausa Fulani Amak. Kaman maganar da mai girma Getso yayi, ni sheda ne. Ya faru a gabana a Katsina, karamar hukumar Kurfi. Na tafi daurin aure da daddare, ina bacci sai na ji halbin bindiga sai na fito. Da na fito sun zo wani gida ne na, suka kashe mutum biyu a gidan, da tsohon mai gidan da wani yaro da yaron da na tafi ma auren. Aka sare shi da adda, sai aka dibi mutum uku a ciki. Aka ce to za ku ba da naira miliyan 10, in ba haka ba gobe za mu dawo. Ranar Alhamis aka yi wannan abun, sai abun ya daure min kai. Da sassafe ran Juma'a sai na kira yaron da aka sara muka kai shi asibiti. Sai na samu wani mai anguwa, sai na mai complain na ce mu je police station. Da muka tafi ɗan sanda a gurin, don ni sai da na zage ɗaya ma, sai na ce gara ka cire uniform ɗinka a matsayinka na musulmi ɗan arewa. Abun nan ya faru ka ce to mu je mu nemi kuɗin da za mu kai, sai ya ce zai kama ni, na ce wallahi ba ka yi sa ba. Muka dawo ranar Juma'a da daddare, the same people suka ƙara dawowa, suka ɗauki matan yaron da zai ƙara auren. Sai da ta yi sati biyu kafin, sai da gonansu suka yi, suka ba da wannan 5 million aka karbo su. To my own understand, kamar maganar da mai girma Getso yayi, manyan jami'an tsaro suna da hannu dumu-dumu a wannan abu. Bayan haka ɗazun barista ta yi magana kan education. Mai girma ministan ilimi Adamu Adamu, lokacin da makaranta akwai littattafan da na ga yayi sosai akan gurɓacewar ilimi a arewa, sai na gode Allah aka bashi education minister. Sai kuma na ga ba haka ba, har na zo ina tambayan kai na ce to wannan mutumin rubutun da yayi yaudara ne yake ma arewa, ko kuma Allah ne ya jarabce shi, tunda ya nuna can ba iya ba. Shi da ya iyan kuma an bashi abun ƙara taɓarewa yake, kuma dama complain ɗin shi arewa, northern Nigeria. To gaskiya sai mun tashi tsaye saboda halayen da yake ciki yanzu arewa gabaki ɗaya. Kai ƙarshe ma apart from far north ta dawo har nan Abuja. Shekaran jiya makota na akwai yaron da aka sace. Last 2 weeks ma akwai yaro da aka ɗauka da uniform ɗin shi da komai, sai dai jakan muka gani. kuma har yau ba a san inda aka kai shi ba a nan Karu. To gaskiya in ba an tashi tsaye ba abun zai zama wani kalubale ne daban. Don karshe wasu za su ce sai na rama. Kamar yanzu yaron da aka kashe uban shi a gaban shi a Katsina aka ɗauke matan shi aka ƙara kashe wayan shi. Rantsuwa ya ce wallahi sai ya rama. Sai ya ce shi ba a haka. Ka bar wa Allah. Assalamu alaikum.
Da waɗannan bayanai na Alhaji Safiyan Adam, sakataren tsare-tsare na ƙungiyar Hausa Fulani da ke babban birnin tarayyar Abuja, za mu dakata a yau. Ku kasance tare da mu makon gobe domin jin ci gaban shirin. A madadin ɗaukacin baƙin namu da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Da Solomon Abu da ya daidaita sautin shiri, ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
To a gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Jama'a masu sauraron mu, barkamu da saduwa a wannan shiri na rayuwar birni. Yau muna tare ne da wani malami haka mai aikin gadi. A ko zaka gabatar da kanka?
Ni ne mai suna Ayuba Friday, daga Niger State, daga local government Gurara local government.
Gurara garin nan na wuta din nan ko akwai babban dam din nan?
A gaskiya muna da ruwa sosai na wuta wanda ke kawo wuta a jihar Niger.
Ganin cewa gashi yanzu ka zo nan garin Abuja kana aikin security, wato kaman gadi kenan tsaro ko? Menene baka sha'awa da ka zo ka fara wannan sana'a?
Actually abun da ya sa in ka duba a jihar Niger rashin aiki gaskiya masala ne ga garin mu masu youth. Ta kuma mu yi addu'a mun gane a cikin Abuja in kai yayi aiki din da nazari da kuma kwanci hankali zaka iya samu wajen fitar da kai.
Shi wannan aiki na gadi daga can gida Gurara aikin da kake yi kenan?
Gaskiya ba aikin da dama nake kenan ba. A farko ni nayi NC Niger State College of Education na gama kuma nan da certificate na. To dama na kwarewa ne a makaranta na jami'a na private school, amma ba sa biyawa yadda ya kamata. Wani wata kuma ana rike mana bashi, sai dai na zana duba na sadu da abokina ya ce mun akwai wani iri security da ake yi a nan ana don biyawa in wata ya kare. Sai na ce to na samu ni ma bari jan gwada.
Amma baka ganin cewa gashi har ka taka mataki na ilimin karatun boko har ka yi NCE, me yasa a can baka ganin cewa da zaka samu wani aiki wanda yafi wannan?
To inda na fada farko a jihar Niger gaskiya masaloli na aiki da yi suna nan da yawa. In ba ka da na gaba duk da takadanka ba za ka samu wanda zai yi ma taimako ba. Abun da ya sa kenan masalan jihar Niger kenan yanzu haka.
To ka dubi cewa kaga kai da malami ne fa na makaranta, kana koyar da ɗalibai, kana da ɗalibai. Yanzu gashi a nan ka zo Abuja kana aikin gadi, kaman ya kake ji ne da wannan canjin rayuwa haka?
Gaskiya dai abun dai ba soke, amma dai kai san komin ka sa rai da kuma da addu'a kana neman nufin Allah, babun da Allah ba ya yi rayuwa.
To amma yanzu da kake wannan aiki na gadi, kaman a wata kana samun kaman nawa?
Gaskiya dai a nan a wata ina samun abun da dai ya kai 15,000 a wata.
Kaman da kake can gida kuma kake koyarwa a waccan makaranta da kace kana koyarwa, kaman nawa ake biyan ka a wata?
A wata can suna bani 9,000 ne da 500, amma kuma a wata zai kare ba za su bani ba.
To amma ka duba fa rayuwa a Abuja tana da tsada, baka ganin wancan 9,000 da kake samu a can zaka fi iya yin tattalin sa kai wasu abubuwa a can? Nan in ka duba fa rayuwa tana da tsada. Ko me zaka ce?
Lalle dai haka ne, amma abun da ya bamu shawayi aiki a Abuja shine baka sani ba kila wata rana zaka iya hadu da wanda zai yi ma taimako. Amma an kasa can a jihar naka duk wanda suna na wajen suna tunanin da su sun waye ka. So tunanin su inda zai zaka yi rayu.
Kana wannan aikin kuma kana ta kokarin kana neman aikin gwamnati kenan?
Da yardan Allah abin da ina yin kokari kuma ina yin kenan. na sadu da wani sun ce masu ga abin da ilimin nan da nina yi ko dai inda za a yi mun taimako a wani waje to gane nan abin da nina kokari na yi kiran duk din na yin gadi da amma nina kokari na yi submitting su takaduna a wajen da naji wai akwai wasu aiki.
Yanzu ka yi shekara nawa a wannan garin na Abuja kana wannan sana'a?
Actually shekara na biyu kenan a nan garin na Abuja ina yi wannan gadi.
Amma ka dubi fa Abuja wani birni ne mai tsadar rayuwa, za ka kalli kudin haya yana da tsada. Kana aina kake zama ne, kana haya ne?
A gaskiya lalle gam aikin mu muna yi shi mako daya dan kuma mako daya mu je mu huta. Amma ko daya din nan ina koma gurara, that is Jahar Ninja, intiya aikin da zan yi aikin numa dan kadan kadan in yi mako kuma ya cika sai in dawo kuma.
Kusan kowane sati dai kana komawa gida kenan?
Haka ne.
Yaya batun iyali, kana da mata ne da ƴaƴa?
Lalle dai ban da mata yanzu haka, amma ina da iyaye. Aikin su kuma kamar yana wuya na ne. Wani lokaci ne ina ce da su da me karfin su yanzu ya rugu.
Allah ya taimaka sosai, ina maka fatan alheri.
Amin amin, nagode.
To nagode ni ma kisa.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasara wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Dawo da,
da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.